أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 23 ga watan Ramadan wannan shekara ta hijira ta 1437 wadda ta yi daidai da ranar 28 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 8 a cikin suratul Nahl a tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci na al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara masa tsari da albarka tambayoyin da aka rubuta wannan yace na ji an ambaci annabi Isa alaihi salam al-masihu sannan an ambaci dijjal ma al-masihu shi ne nake neman karin bayani akai eh haka ne an ambaci kowanne daga cikin su al-masih sai dai shi annabi Isa ana ce masa al-masih ibn maryam al-masih Isa ibn maryam shi ko wancan wato shi kuma wancan al-masih ad-dajjal da al-masih ma'anarsa ko dai yazo da ma'anar fa'ilun bi ma'ana fa'il wato masih bi ma'ana masih mai shafa wato annabi Isa mai shafa yana shafar mutum albarkacin wannan shafar sai ya warke daga cutarsa in makaho ne in ya shafa fuskarsa sai ya shikenan sai gani yazo idan mai cutar baras ne in ya shafa jikinsa sai fatarsa ta yi kyau shine ma'anar masih wato bi ma'ana wato al-masih mai shafa to shi kuma wannan ma'anar in aka danganta ta ga dajjal zai zamanto shi ma fa'ilun bi ma'ana fa'il wato ayyamsahu al-ard zai shafa kasa baki daya domin babu gari da ba zai shiga ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin sahih muslim saboda haka ma'anar masihu abin yasa aka ce masa masihu dajjal saboda zai kara da kasa baki daya ba inda ba zai taka ba garin da ba zai taka ba ya shiga cikin sa a duniya eh kuma zai iya zama kuma wannan kalma masihu tana zuwa fa'ilun bi ma'ana maf'ul to saboda haka a haƙin annabi Isa fa huwa masihun bi ma'ana mamsuh wanda aka shafe shi wato an shafe shi da mai na azzaitun wanda suke yi na wato asibga na abinda ake ce ma baptisma wato an shafe shi an yi masa baptisma an shafe shi da mai zaitun mai albarka saboda haka Allah madaukakin sarki yayi shi mai albarka ko kuma ma'anarsa mamsuhul qadamaini tafin kafarsa a shafe yake ba shi da irin ramin nan na kafa saboda haka in yana tafiya a ƙasa ga baki ɗaya yake taka kafarsa shi kuma dajjal shi ma yana zuwa ma'anarsa masihun bi ma'ana mamsuh bi ma'ana an shafe idansa guda ɗaya mamsuhul aynati al-aynil yumna an shafe masa idan dama sai ido ɗaya gare shi domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai gaya mana wata alama ta sa wanda wani annabi bai faɗa wa mutanansa ba yace innahul a'awar wa inna rabbakum laysa bi'awar ido ɗaya gare shi ubangijin ku kuwa ba mai ido ɗaya bane saboda haka wannan ya nuna suke ce an ce masa al-masihu saboda yana da shafaffen idon dama saboda haka kalma ce guda ɗaya amma ma'anarta daban dangane da itlaqinta ga annabi Isa da kuma itlaqinta ga shi al-masihu dajjal ina fata an fahimci wannan banda makka da madina ahsant annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yayi istifna kamar yadda yazo a cikin bukhari babu wani gari da zai shiga a cikin duniya banda sai Makka da Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan hanyar da take shigowa Madina akwai mala'iku sun zare ta kubba, ba zai samu shiga ba, zai tsaya a Jurf. Jurf yana nan wani wata har yanzu ma haka ake kiran unguwar Jurf, unguwa ce wadda take a wajen Madina a hanyar fita daga Madina a hanyar Khaibar, hanyar Sham. Za a yi girgizar kasa, duk wani wanda yake munafiki a cikin Madina zai fita daga cikin garin, sai ya hadu da Dujjal, sai ya zamanto ba wanda zai zauna a ciki, wanda yake ya samu tsari sai mumini mai gaskiyar imani. Waɗanne hanyoyi ne ko matakan da bawa zai bi domin Allah ya amsa masa addu'arsa da gaggawa? Eto, na farko dai ya san Allah yana amsa addu'a, kuma cewar Allah maɗaukakin sarki yana amsa addu'ar bawa matsawar bai yi gaggawa ba. Aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam mecece gaggawa, yace nayi addu'a na ga ba a amsa mun sai ya bar addu'a, shine gaggawa. Kace yayi ka mutun yayi yaji ba bayani, saboda haka sai ya daina addu'a. Wannan shedan yana shigo ma mutane da yawa ta wannan hanya, saboda haka hanyar samun biyan addu'a shine ka dawwama akai, ka san cewa Allah yana amsa addu'a komai dadewarta. Kuma ba a sani cewa Allah bai amsa addu'a ba sai ranar lahira, domin idan bawa yayi addu'a kamar yanda yazo a hadith Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yayi alƙawarin cewar idan bawan sai addu'a zai bashi ɗayan abubuwa guda uku, ko ya bashi bukatarsa a nan duniya, ko ya ije masa sharri irin kwatankwacin abin da ya nema na alherin da yake so da addu'ar tasa a nan duniya, ko kuma ya ajiye masa ita ajiya a ranar lahira. Idan ya zo ranar alkiyama ya ga abin da Allah ya bashi, aka ce masa albarka addu'ar ka ce da kai wannan ai addu'ar ka ce, sai ya ji ina ma duk addu'o'in da yayi ba a bashi a can ba, a nan aka bashi, a lahira aka bashi, wato ba a bashi a can duniya ba, a lahira aka bashi. Saboda kaga in kana addu'a kaga baka samu a nan ba, la'alla waɗansu wato musibu ne da suka yi za su zo, Allah ya ije maka da wannan addu'ar da kake yi, sai maimakon ya baka abin da ka roka sai ya baka abin da yafi, shine ya ije maka sharri. Tunda ka san dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, a kawar maka da sharri yafi a kawo maka alheri. Ko kuma ya zamanto cewar Allah ya aje maka ne a can lahira, wanda yake shi Allah shine ya san abin da yafi kyautata ga bawansa. Saboda haka koyaushe ka zamanto mai kyakkyawan zato ga Allah, koyaushe ka zama mai kyakkyawan zato ga Allah. Yana daga cikin mummunan zato ka rinka tsammanin ba a amsa addu'arka, kai mummunan zato ga Allah, bayan gashi Allah yana cewa ud'uni astajib lakum, ujibu da'watad da'i idza da'ani, duk wannan Allah ne ya faɗa. To in kace kai ba bayani, kamar wato kana ganin to Allah da ya faɗa baya wato kenan ya saba alƙawari ne, kalla na'am. Wannan babu kaifi daya, wannan zancen mutane ne, kaifi daya zancen mutane ne. Kuma duk abin da ka roka kana cikin mashi'a. Mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya roki Allah abubuwa guda uku, yace Allah ya bani biyu bai bani daya ba, ya bani biyu bai bani daya ba. A lokacin da yayi wannan addu'ar abubuwa guda uku ya nema, ya nemi kar Allah madaukakin sarki ya halakar da al'ummarsa da yunwa, ya nemi kada Allah ya sallata ma al'ummarsa makiya daga wajen su zo su karar da su, ya zamanto babu sauran duriyar addinin musulunci da al'ummar musulmi. Allah ya bashi wannan, ya roki Allah kada ya rarraba su rinka kashe juna, Allah bai bashi wannan ba. A masallacin Banu Muawiya yayi wannan addu'ar, shi yasa ake ce ma masallacin Masjidul Ijaba. Har yanzu haka ake kiran kansa, ake kiran masallacin Masjidul Ijaba, yana nan a hanyar a kusa da mustashfa Taiba, asibitin Taiba kusa da masallaci da shi wanda ake ce masa mustashfa Barabatu Shams, asibitin zazzabin dukan rana din nan kusa da harami yake Masjid Bani Muawiya. Ya daga annan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu, ya tsawaita addu'a, da ya fito ya ce masahabbai ya roki Ubangijinsa abubuwa guda uku, ya bashi guda biyu bai bashi guda ɗaya ba, sannan yayi wannan bayanin na abubuwan da ya roka. saboda haka addu'a a tabbas idan mutun yayi tsakaninsa da Allah, Allah ya karba shi ma wanda Allah madaukakin sarki bai bashi ba, hikimar Allah ce, ba wai Allah bai karba addu'ar tasa ba, amma abinda ya nema din ba shi Allah ya bashi ba, amma tabbas dukkan addu'a Allah ya, dukkan addu'a ballantana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana karbanta. Akwai sharuɗai na karba addu'a. To da tambayar da ya kamata yi sai ya tambaya menene sharuɗan karban addu'a. To abinda za ka yi kenan, ba wai kamar yanda yace, me yace matakan da bawa zai bi domin Allah ya amsa addu'arsa da gaggawa. To wannan ba haka ya kamata ya tambayar ba, ko wannan mun akwai hudu ba so dai ba so biyo mun sayin ta anan masallaci akan matakan da Allah da mutum zai bi don Allah ya karba addu'arsa. Da Allah masu kokarin tambayar karin haske akan aya, ko sai ai musu tafsirin aya, kun ga bari zamu zo wajen tafsirin ne. Wannan yace dan Allah, menene ingancin wannan hadisin? Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha thumma la tarduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allaha ja'ilun fihi ma baraka. Wannan hadisin kamar yanda Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid, Allah ya ji kansa, Allah ya haska kabarin sa, ya tabbatar akan risalar sa da yayi akan wato mashul wajhi fi du'a, shafan fuska a cikin addu'a. Ace wannan hadisi ne da'ifun jiddan, akwai rawi a ciki wanda yake matruk ne, wanda yake ba a karfafa hadisin sa, yana cikin sunan Abi Dawud hakikatan kamar yanda ya faɗa, amma hadisin bai inganta ba, sai dai yana da shawahid, wanda shi Bakr Abu Zaid yace shawahid din ba za su yi amfani ba, saboda hadisan kowanne daga cikin su bai kai karfin, bai kai martabar da za a iya wato karfafa shi ba ta hanyar waito shi ta wata fuska. Amma akwai riwaya a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir da kuma a cikin Kitabud Du'a na Ad-Darqutni, wanda Al-Hafidh Ibn Hajar a cikin Nata'ijul Afkar yace hadisin shafa fuska wajen addu'a zai kai ya zuwa ga mustawa din Al-Hadithul Hasan, kyakkyawan hadisi da za a iya yin hujja, da za a iya aiki da shi. Dan haka babu inkari ga wanda in yayi addu'a ya shafa fuska, bina'an akan wannan Al-Hafidh Ibn Hajar malami ne babba, kuma wannan isnadin, wannan riwayar da ya kawo hakikatan bata cikin wanda bata cikin riwayar da shi Bakr Abdullah Abu Zaid, Allah ya ji kansa, ya kawo yayin da yake dirasar wannan mas'alar. Saboda haka riwaya ce wadda take za a iya dogaro da ita akan a karfafa hadith din. Saboda haka sai dai dan haka ba za a yi inkari ga wanda yake in yayi addu'a yake shafawa ba, sai dai kamar yanda ba so dai ba so biyu ba na sha wannan bayani, kasancewar ɗaukaka hannu a wajen addu'a mutawatir ne, amma ba a samu hadithi guda ɗaya ingantacce ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa fuskarsa ya nuna kan cewar akwai rauni akan shafar fuska wajen addu'a. Domin mutawatir ne Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri daban-daban ya ɗaga hannunsa wajen addu'a, amma babu riwaya guda ɗaya ingantacciya da ta tabbatar da cewa ya shafa hannunsa, ya shafa fuska, tare da an ce bitawatur. Abinda ake nufi da tawatur, riwaya ta fi 70 wurare daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa a wajen istisqa akan mimbari. Abu Musa al-Ash'ari yace yayi ma dan uwansa addu'a, ya ɗaga hannunsa yayi masa addu'a bayan yayi alwala, ya hawo kan dutsen Safa ya ɗaga hannunsa a lokacin da yake tsaye a ashiyatu Arafa da yamma a wajen Arafa, ya ɗaga hannunsa yana ta addu'a wurare daban-daban. Amma ba a taɓa ruwaito hadisi ingantacce guda ɗaya ba cewa ya shafa fuska. To wannan shi ne dalili akan tsananin raunin abin. To amma kamar irin waɗannan hadisai, afwan, ma'anar hadisin shi ne idan kuka roƙi Allah ta'ala, ku roƙe shi da cikin tafin hannunku, wala tas'aluhu bi dhuhuriya, ba da baya ba, wato da haka, kada ka roƙi Allah a haka, wato ka juya tafin hannunka, thumma la tarduha, sannan kada ku dawo da hannuwan naku in kun daga, hatta tamsahu biha wujuhakum, har sai kun shafa fuskokinku da ita, fa inna Allaha ja'ilun fiha baraka domin Allah zai sanya albarka a cikin hannun yayin da kuka yi haka Allah zai sa albarka wato ku yi haka domin albarkar da Allah ya sa ta same ku to wannan hadisin yana da rauni sai dai waɗansu hadisai da aka ruwaito na shafawa a kamar yanda nace waɗansu sun inganta to amma akwai inda ake inkarin inda malamai suka inkarin shafa fuska lokacin addu'a daga ciki wajen addu'ar qunut da kuma addu'a akan minbari yayin da liman yayi addu'a akan minbari malamai sun yi nassi akan cewa makruhi ne bid'a ce mutum in an gama addu'ar shi liman ko waɗanda suke ma mu su shafa fuskar su da hannunsu haka zalika wajen addu'ar qunut har aka ruwaito Imam Ahmad Ibn Hanbal yana cewa akwai wanda yake haka in ba jahili ba saboda haka suka yi inkarin shafa hannu akan addu'a shi Imam Malik yayi inkarin shafa hannu mutlaqan sawa'un a cikin qunuti ko ba a cikin qunuti ba yayi inkarin wannan yana ganin cewa wannan ba shi da asali jahilci ne to sai dai kamar yanda nace saboda wannan riwayar da tazo ba a cewa wanda yayi haka yayi bid'a akan abin da yake yana da mahmal yana da madogara sai dai bari din shine yafi ko kuma a mafi yawan lokaci mutun kada ya shafa wallahu ta'ala a'lam sauran tambayoyin sai gobe insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير ولتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء
Allah yace wal khayla wal khamira wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina kuma Allah ya halatta muku dawaki wal bigal da alfadarai wal hamir da jakai litarkabuha domin ku hausu wa zina kuma domin su zamanto muku ado wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halittar abinda ba ku sanin sa wato a cikin jerin gwaron ni'imomin Allah da yayi mana na halittar dabbobi akwai dabbobin ni'ima wanda ya ambaci halitta yadda Allah ya halatta su gare mu wal an'ama khalaqaha wal an'ama in kace wal an'ama khalaqaha lakum zaka yi wukuf anan a karatun mu na jiya kace kuma dabbobin gida Allah ya halicce su gare ku ko kuma kace wal an'ama khalaqaha kuma ya halicci dabbobin gida a gare ku lakum fiha dif'un kuna da samun ni'imar dumama jiki a cikin su ka gane saboda haka ya danganta da inda kai wukufi shi yasa waɗansu masu tafsiri kamar Shehu Abdullahi dan Fodiyo yace wal wukufu ala lakum ahsan ka tsaya akan wal an'ama khalaqaha ay wal wukufu ala khalaqaha ahsan kace wal an'ama khalaqaha amma in ka tsaya ma akan lakum din duk ma'anar za ta inganta kuma wannan yana daga cikin wato yalwar ma'anar alqur'ani to wannan ayar kuma sai Allah sai kuma anan sai ya gaya mana wani jinsi kuma na dabbobi wanda ya halitta a gare mu shine dawaki alkhayl an ce ma doki khayl litahayyuliha saboda takamarta doki abin da ya gada kenan bai sanye tafiya haka kamar jaki ba in zai tafiya dole sai yayi rawa sai ya nuna shi wani ne shi yasa wanda yake kai in dokin yayi takama da shi ma sai yayi takama sai yayi jin kai idan yayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace girman kai yana cikin masu kiwon da masu hawa raquma da dawaki sai a hankali in mutum yana hawa kan doki in yaji yanda yake takama yana rawan nan ana kallon sa to sai hakuri sai an yi kiwon zuci in ba haka ba nan da nan sai kaji wani abu ya taso ya make a nan jin cewar wato fanka ma sai ta shiga cikin zuciya to abin da yasa aka kira Larabawa kun ga Larabawa wato asalin lugar su mutane ne masu azanci haka suka kirawo doki daga takama saboda takamar da yake yi to Allah ya halitta mana doki ya halicci dawaki a gare mu ya halicce su litarkabu da kuma albigal sune alfadari shine wanda aka yi barbara tsakanin jaki in namijin ne doki godiya wato jaki yema godiya barbara to abinda aka haifa shine albagla albigal albagla shine alfadari idan kuma aka sine dokin namiji yayi barbara ga jaka shi kuma shi ake samun albirzaun shi ma nau'i ne na alfadarin shi yafi alfadari siranta amma ban san a Hausa me muke kiran sa mu duk alfadari muke kira ko amma larabawa sun bambance suka kirawo wanda yake jakin ne namijin yayi barbara suka kira shi albigal suka kira su albigal albagla suka kira kuma wanda yake dokin shine namijin da yayi barbara suka kira sa albirdaun a turanci kuma albagla shine mule shi kuma wanda yake na namijin ne jakin na dokin ne yayi barbara suka kira shi hini hini eh hini haka suke kiran sa da turanci kusan kamar su daya amma dukkanin su da jinsi ne jinsi ne wanda yake a wato da barbara aka halice su to kaga a cikin wannan akwai nuna halacci tunda Allah bai halice su a haka ba da wato ilhama ce da Allah ya yi ma mutane suka yi amma sai Allah ya ce shine ya halitta saboda haka hatta abinda mutum yake da ilhama da Allah ya yi masa halittar Allah ne domin da Allah bai masa ilhamar ba da kuma Allah bai shirya asbabun da abin zai tabbata ba abin ba zai yi ba saboda haka hatta abinda mutum ya halitta ba yin sa bane halittar Allah ne shi yasa kaga nan Allah ya ce wal bighala wato ya halici alfadari wal hamir da kuma jakai su ma ya halice su to wannan sai Allah ya ce litarkabuha domin ku hawa wato ya halice su domin hawa domin zamanto dabbobin hawa ba dan daukan kaya ba ba dan ci ba to anan ne waɗansu malamai suka dauka daga wannan ayar cewa da doki da alfadari da jaki naman su haram ne ba a ci saboda Allah ya ce litarkabuha dan ku hawa bai ce ba kamar inda yace ba a wajen wal an'am da yace wa minha ta'kulun ko kaga a can yace kuna cin su nan kutun da bai ce a ci ba yace dan hawa ne saboda haka sai suka ce ba a cin doki ba a cin alfadari ba a cin jaki wannan shine mazhabar Imam Abu Hanifa da kuma riwaya mashhura a mazhabar Malik duk da yake a mazhabar Malik ra'ayi uku yake da shi akwai riwaya da tace haramun wanda ita akwai riwaya da tace haramun wanda yake ita Khalil ya nasi akan ta akwai riwaya da tace makruha wanda ita al-Qurtubi ya zaba sannan akwai riwaya da tace halal kamar yanda mafiya yawan malamai suka tafi akai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewar wato doki naman sa halal ne saboda ingancin hadisai da suka zo daga ciki akwai hadisin Jabir a cikin sahihai cewa ranar yakin Haibar sun yanka dawaki da alfadarai da jakai yace fanahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-luhumul humur wa adina lana fi luhumil khayr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cin naman jakai ya haramta mana cin doki ya halatta mana cin naman doki kuma da hadithin Asma'u binti Abi Bakr as-Siddiq wanda ta ruwaito cewa naharna farasan fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu fil madina mun soke wani doki a zamanin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ci muna madina saboda haka kaga wannan nassi ne akan halacci cin naman doki amma wannan ayar kasancewar ba ambaci ci ba an ambaci abin da yake shine galibin amfani kamar yanda wajen wal an'ama khalaqa halakum mun ce akwai abubuwa na amfani da su da yawa wanda Allah bai faɗa ba sai ya faɗa abin da yake shine galibin amfanin wannan ayar bata zo domin ta iyakance amfanin da wannan ba domin Allah ya mana bayanin ni'imar da yayi wajen bayanin hanyoyi na amfani wanda yake shine galibin abin da ake yi amma babu mafhumi akan wannan da ake dauka akan sa waɗansu sun ce akwai dalala akwai hujja da ake cema a wajen malaman usulul fiqh dalalatul iqtiran wato ka hada abubuwa in ka hada su tare ya nuna hukuncin su daya saboda haka suka ce an hada doki da alfadari da jaki to da doki da jaki da alfadari su wannan haramcin su ya tabbata albighal yazo a cikin hadithin Jabir a cikin Musnad al-Imam Ahmad cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jaki da naman alfadari yayi izini akan cin naman doki to sai suka ce da aka hada su gabaki daya ya nuna cewa hukuncin su daya saboda haka tunda jaki da alfadari mun san da yaki ne haramun ne to doki ma haka to sai aka ce wannan dalalar a wajen malaman usul bata da karfi domin Allah zai iya hada abubuwa waɗanda suke hukuncin su daban ya hada abubuwa waɗanda suke hukuncin su daya to ballantana kuma muna da nassi shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana wannan sai dai ba shine galibin amfani ba amma fa'idar cewar shin naman su halal ne yana da muhimmanci domin a yanzu akwai abubuwa da dama da ake yi da nonon doki na farko dai akwai wanda suke shan nonon doki har ana sayar da shi akwai kuma waɗanda suke yin magani da nonon doki na magani ne wanda yake ana sayar da shi ana sinadarin jiki hormones ake yi da shi da waɗanda suke suna da naƙasu a waɗansu sinadarai na jikin su ana yi da kuma nonon da nonon afwan ba da nono ba da fitsari fitsarin godiya mai ciki daga nan ake samun wannan sinadarin godiya mai ciki in tai fitsari ana amfani da shi kaga muka tafi akan haramci to kaga ba zai halatta ba domin bawali yana bin nama ne idan nama halal ne to bawali ma halal ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini a sha bawalin raƙumi da bawalin awaki domin neman magani saboda naman su halal ne duk abinda naman su yake halal to bawalin sa halal ne mai tsarki ne to kaga kauli da cewar naman doki halal ne shine zai bada dama a amfani da shi wajen amfanin wajen tufafi wajen magani amma jaki da alfadari jaki nassi yazo babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da barar da tukwanan da ake bararraka naman jaki yace innaha rijis yace domin najasa ne to kaga wannan nassi ne akan cewa namar jakin najisul ain ainin sa najasa ne dan haka da naman jaki da fitsarin sa da nonon sa da fatar sa dukkanin su najasa ne ba su halatta a amfani da su ba to alfadari ma sai aka rinjayar da janibin haramci akan janibin halacci balantana kuma ga nassi yazo me janibin haramci tunda shi alfadari yana da guda biyun ko akwai jinsin jaki a jikin sa akwai jinsin doki tunda uwarsa godiya ce ubansa jaki ne ko kuma akasi umbirdaun ne uban doki ne uwar jaka to kowanne dai tunda jinsi ne wanda yake ruwa biyu sai aka rinjayar da janibin haramci saboda haramci ya fi halacci karfi tunda akwai juz'in haramci wanda yake shine jaki sai aka rinjayar da shi aka haramta ballantana kuma akwai hadisi da yazo nassi akan haramcin albighal kamar yanda yake a cikin Musnad al-Imam Ahmad rahimahullah to Allah yayi nassi akan haramcin waɗannan guda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan haramcin su wajen ci amma wajen amfani za a iya amfani da su yace litarkabuha aka faɗa amfanin shine hawa wanda daga cikin hawa dinnan yana daga cikin hawa ka bayar da hayar su ga masu ga hawan da zasu da daukan kaya da suke yi dan haka malaman fiqihu suka ware babi guda akan wato yin haya da dabbobi yin hayar dabbobi sana'a ce wanda har suka kira ake kiranta al-kira wato asali ijara ce ijara shine haya to amma ijarar dabbobi sai aka kira ta al-kira wato mutum ya bayar da dabbar sa haya kuma ijarar iri biyu ce akwai ijaratul ain akwai al-ijaral madmuna ijaratul ain shine kazo ka samu dokin mutum kace wannan dokin nake so ka bani hayar sa nayi hawan sallah kamar yanda mutane sukan zo in an ga doki kili mutum yana so ya hawan sallah akai ko kuma kamar yanda yanzu yara suke zuwa in za a yi hawan angwanci ko za a yi hawan sallah zo filin su kuwa su karbi hayar doki to wannan ijaratul ain kenan kace ga dokin da kake so amma kuma akwai ijaral madmuna shine kace ni ina son nayi hawa saboda ka kawo min doki kaga kowane irin doki aka kawo maka yayi kuma aka kawo maka dokin yayi tutsu aka kawo maka dokin yayi tutsu ya kasa hawan sa to tunda kace dokin hawan sallah kake so sai a mayar a kawo maka wani amma inda kace ijaratul ayn ne ga dokin da kake so ka biya ya kawo maka kai hawa yayi tutsu ka kasa hawan sa baka da ihon kace a kawo maka replacement domin an riga an yi akadi akadi shine ka ba na baka doki domin in ka dawo min da shi na rasa wanda zai karbe shi fa to shi yasa masu wayo sai su je ya zuwa ga al-ijaral madmuna sai ga abin da nake so ijaral madmuna din nan ita ake yi kamar wajen hawan kamar in ka sai ticket din jirgin sama yanzu in ka je kace zaka sai ticket na jirgin sama kana da dama kace kai ba zaka hawo ba zaka shiga kana son a baka ticket daga Kano zuwa Jidda amma da sharadin cewar jirgin saman da zaka hawo Dreamliner zaka hawo ko kuma Jumbo A380 wannan mai hawa biyu din mai bene wannan babban jirgin da suke yi na Airbus kace sai wannan zaka hawo zasu ce su da sayar da ba su ne zasu kai ka maka ya suka kai ka maka ya rage naka a jirgi zasu kai ka ba a mota ba ba a helicopter ba a jirgin ruwa ba saboda haka irin jirgin da suka kawo suka baka baka da zabi akan wani waɗansu za su iya cewa to ga irin jirgin in baka so ka ce to baka yadda ba kuma ko ka ce ga irin jirgin da kake so wannan ba ijaratul ayn bace ijaratul ayn sai ka ayyana amma in suka ce ga irin jirgin da suke sawa a wannan hanyar kace ka yadda to kowanne suka kawo maka mai wannan sifar shikenan bambanci tsakanin ijaratul ayn da al-ijaral madmuna shine ijaratul ayn idan wato kace a baka dabba in kace a baka hayar abun hawa in wannan abin ya lalace to sai dai a bata ijarar ya dawo maka da kudin ka tunda baka samu damar wannan amfanin ba amma idan ijaral madmuna ce ba zai dawo da kudi ba sai dai ya kawo maka abin da yake zai kai ka zuwa ga ya zuwa ga wato inda kake so ka je kuma idan ka zo a wajen wannan akwai matsala ta fiqh da take da muhimmanci idan mutum ka zo wajen hayar abun hawa kana da zabi ka babar da abun hawan haya ko kuma ka dauki abun hawan a matsayin wato a matsayin jari wanda kai zaka bayar da jari shi kuma ya zamanto yana yin aiki ku raba abin da aka samu ba ku raba riba ba kun ga bambancin ta da mudaraba kenan wato a matsalin kamar yadda ake yin mugarasa ka bada gona mutum yayi aiki a cikin gonar abin da aka samu ku raba tsakaninku to zaka iya ba mu mutum motar ka taksi ko a daidaita sahunka kace duk abin da aka samu a wannan rana za a raba kana da kashi kana da rabi mai tuki yana da rabi yace yawan malamai ba sa son wannan kamar yanda yazo a cikin tafan fiqh saboda ana sharadin wannan ana bukatar amana yana daga cikin uqudul amana ka danganta da amincin mutum ne ba lalle ya zamanto amintacce ba saboda haka sun fi fifita dayar shine cewar kana da abin hawa kana da motar haya ko kuma kana da adaidaita sahu ka ba mu mutum kace na baka hayar wannan abin kwana daya wato daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare zaka dawo min da shi abinda zaka biya ni shine naira 2500 abinda zaka biya ni kenan in ka je ka ajiye ka je kai ta sharar bacci baka samu ba dole sai ka biya mutum 2500 in kuma ka je kai ka samu 50000 2500 din nan zaka bashi to wannan shine yafi domin haƙƙi a bayyane yake abinda mutum yayi shi da ya karbi ya sayi manfa'a ya sayi amfanin wannan abin ne na wannan lokacin to wannan shine abinda yake muhimmi a wajen kira sannan Allah ta'ala ya ce wazina kuma ya halicci waɗannan domin ado kasancewar ya ce ya halicce su domin ado ya nuna adan da ake yi da su halal ne saboda haka adan da ake yi da raƙumi da kuma ayi ado a haukan raƙumi ko adan da ake yi a doki ayi madoki ado wajen sirdinsa da linzamin sa da sauran abubuwa da bantai da wane ne duk wannan adan Allah ya halatta tunda Allah ya ambace shi ta fuskar kididdiga ni'ima duk abin da Allah ya kidaya shi a matsayin ni'ima ya nuna halal ne yayin sa to amma shi doki rike shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafsir yace al-khailu thalatha dawaki iri uku ne khailun hiya li rajulin sitr hiya li rajulin ajr akwai dawaki waɗanda suke lada ne rike su ga wani wahiya li rajulin sitr wahiya li rajulin sitr ga wani kuma mutumin sitra ce wahiya li rajulin wizr ga wani kuma laifi ce sannan yayi bayani sallallahu alaihi wasallam yace amma wanda doki yake lada a gare shi shine wanda ya daura doki domin yaki fi sabilillahi domin taimakon addinin musulunci to wannan abinda duk taci sadaka ne a gare shi abinda duk tasha ko zuwa yayi rafi ba tare da ya kai doki rafin ya sha ba ya sha daga cikin rafin duk abinda dokin ya sha sadaka ne a gare shi kuma yayi sadaka ne haka idan ne dokin nan yayi gudu yayi sukuwa fegi daya ko fegi biyu yaje ya dawo duk gumin da yayi a duk taku da yayi za a rubuta masa kyakkyawan aiki da kashi da bawali da yayi duk za a rubuta masa kyawawan aiki to wanda aka ajiye shi domin taimakon addinin Allah kenan amma wanda doki yake sitira gare shi shine wanda ya rike shi takarruman wa tajammula wanda ya ajiye shi domin kare kansa wato domin tsare mutuncin kansa ba sai ya je yana neman abin hawa ba yana roko wa tajammulan dan kuma kyautar dan kuma samun kyau tunda shi kyau zina din nan kenan ado abu ne wanda Allah ya halicci mutum yana so ya ga ya hau doki ba ya hau jaki ba tinkis yana tafiya kamar ba zije ba amma ya hau doki ya ga kan cewar zai iya zaburar sa ya sukuwa kasan in aka ga mutum yana tafiya yana sukuwa akan jaki sai a ce wani ku lafiya amma yana sukuwa akan doki an san wannan abu ne wanda yake sananne ma'ana ce ingantacciya ado ne wannan to mutum ya rike shi domin wannan shine tajammulan to wannan shi ma wannan sitira ce a gare shi wato dokin ya zama to sitira a gare shi bai ajiye dan ibada ba amma ya ajiye dan halacci wanda kuma ya ajiye doki wanda zai zama to laifi a gare shi shine wanda ya daura dokin nan domin fariya da girman kai da riya da nuna kai da kuma wato yaki da kuma yakar musulmi niwa'an ala ahli alislam dan ya yaki addinin musulunci da wannan to wannan shine zai zaman to laifi a gare shi domin duk abin da yayi zai zaman to kamar ukuba ce take sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkhailu la yazalu fi alkhailu fi nawasiha maqudun fi nawasiha alkhair ila yawmil qiyama dawaki Allah ya kulla alkhairi a wato gashin goshin su har rana alkiyama wato ba za su gushe ba da alkhairi wajen taujihin alkhairin akwai taujihi na malamai a cewa wato arziki yana zuwa ma mutum amma arzikin da ake nufi shine in dai an rike dawaki ma'ana in an yi shirin wato karfi na soja to ba za a gushe ba da alkhairi domin saboda ta hanya ce da za a samu arziki da ganimar yaki idan an yi yaki fi sabilillahi akai sannan Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma Allah yana halittar abinda ba kwa sani yana halittar abinda ba kwa sani waɗannan su ne waɗanda kuka sani amma Allah yana halittar abinda ba kwa sani kamar yana ya halicci giwa wanda in India ita suke hawa yan Habasha ita suke hawa ya halicci biya wanda ana amfani da ita a waɗansu wuraren akwai halittu daban-daban wanda Allah ya halitta kuma Allah wato a lokacin kenan wanda Allah ya halicce su ko a lokacin ba ku sani ba amma ga waɗansu mutanen suna da shi kuma yana halittar abin da ba kwa sani a nan gaba yana halittar abin da ba kwa sani su ne irin abubuwan da muke da su yanzu basukur babur mota jirgin ƙasa jirgin sama ma iri akwai jirgin saman da yake kama da kun san wannan kwaran dragonfly wanda shi baya bukatar sai ya tafi zai tashi kun san kamar tashin jirgin sama kamar tashin mikiya ne sai ta yi gudu sannan ta tashi shi ko wannan yana tsaye kawai sai ya mike sama kuma yana sama sai kawai ya kwana kun san shi ko mai katan fuka-fukai mai doguwar jela ba san sunansa da Hausa da turanci dai dragonfly ake ce masa. To daga wannan fa Allah ya kimsa ma mutum basirar akai jirgin sama akai jirgi irin wannan. Akwai jirgi irin wannan wanda kawai haka yake tashi. Kamar dragonfly yake. To duk yana daga abin da Allah ya halitta. Da kumbo Apollo. Kumbo Apollo 11 ba? Kumbo. Shi ma duk wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah yana halittar abin da ba ku sani. Kun ga duk Allah ya jinginta halittar ya zuwa ga kansa. Tare da cewar ba halitta ce wanda akai ta haihuwa da sauransu ba, a'a halitta ce ta kira ta sara'a ta sassaka, amma saboda Allah shine ya kimsa basira, domin tunaninka da basirar duk daga Allah yake. Allah shine ya kimsa basirar kuma ya hore irin wato irin karafuna da sauran abubuwan da za a yi amfani da su da shi kansa, wato aerodynamics din da ake da shi, ka'idodin aerodynamics wannan duk Allah ne ya hore, domin ka'idodi ne na halitta fa, lissafi ne na physics. A physics duk ya tabbatar da ka'idodi na aerodynamics wanda yake nuna yadda iska take a cikin sama da yadda za a iya hore da yadda za a yi amfani da karfin da Allah ya sa a cikin iska domin a samu tafiyar jirgin sama. Kamar yadda a cikin jirgin ruwa aka samu hydrodynamics, yadda ake yadda wato Allah ya sanya dokoki da ka'idodi na ruwa wanda yake sanya jirgin ruwa ya tafiya a cikin jirgin ruwa, a cikin ruwa. Na'am, ba zai nutse ba. Ba zai nutse ba. Kuma ya dauki wato gari guda. Ya dauki gari guda. To duk wannan horewa ne na Allah jalla wa ala. Shi yasa sai Allah yake shine yake halitta. Kuma wannan shine hakikata. Allah shine yake yi. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin wato mu'jizozi na Al-Qur'ani. Da Al-Qur'ani ya nuna abubuwa waɗanda yake za su zo a cikin zamani wanda lokacin da aka saukar da Al-Qur'ani mutane ba su san su ba. Yanzu inda a lokacin nan Allah ya bada labarin jirgin sama, Allah ya bada labarin kumbo Apollo 11 a lokacin nan, ai sai a ce me za a faɗa? To amma za a yi ana magana da mutane ne gurgurdan hankalinsu, sai aka kawo sauran a dunkule wanda masu hankali za su yi tunani su gane. To wannan bayanin babban ni'ima ce ta Allah da ya hore mana wannan ni'iman. Sannan sai Allah ya ce wa alallahi qasdus sabil, bayanin matsakaiciyar hanya yana kan Allah. Dole muka kaddara bayan anan saboda abin da yake akan Allah shine bayanin hanyar, ba wai ita hanyar ba, domin ita hanyar a ce hanya tana kan Allah ma'anar ba za ta yi istiqama ba. To kuma wannan yana da yawa a cikin harshen Larabci, ashari mudaf, a tsayar da mudaf ilayhi maqamin sa, وما يلي المضاف ياتي خلفا في عنه في الاعراب اذا ما حذف وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف ابن da yake bin al mudaf shine al mudaf ilayhi yana zuwa mai maiwar matsayin al mudaf a wajen i'rabi shine kaga sai aka ce asali kamata yi wato asalin ma'anar wa ala allahi bayan qasdi sabil sai aka shafe bayan aka tsayar da qasd aka bashi i'rabin al-mudaf ya zamanto dhamma aka ce wa ala allahi qasdus sabil shi kansa qasdus sabil din wato min idafati sifati ila al-mawsuf abinda ake nufi ay as-sabil al-muqtasida aw as-sabil al-qasid wato hanya matsakaiciya wato ba tsakaitar hanya ba bayanin tsakaituwar hanya yana ga Allah ma'ana bayanin hanya matsakaiciya amma sai aka bada labarin ta da masdar domin isa matuƙa wajen sifar wajen bata sifar wato daidaituwa al-qasd shine abin da yake tsakatsaki babu wuce gona da iri babu karkata kila tarafai qasdil umuri zamimu dukkan bangare biyu na abu na hanya madaidaiciya ba a san sa abin zargi ne to wato da Allah ya ce yayi mana bayanin ni'imomi waɗanda suke na zahiri wanda jikin dan adam yana buƙatar su wanda daga ciki har da abin da zai taimaka masa akan bin hanya domin dabbobi da suke daukan kaya wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus da kuma wal khayla wal hamira wal bighara wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha hawa kaga da ana magana hanya ne ko ta zahiri to sai ce to ba kawai fa hanyar zahiri ce Allah ya muku ba hatta hanyar batini wanda yake da shi ne za ku samu tsira wannan Allah yayi ni'imar ba ta tsaya kawai akan jikunanku ba da abinda jikinku yake bukata hatta abinda ruhinku yake bukata Allah ya muku bayani shine abinda zai tabbatar da ku akan matsakaiciyar hanya yana kan Allah wato kuma yayi wato ma'ana Allah ya wajabta ma kansa bayanin hanya madaidaiciya kamar yanda Allah ta'ala ya ce ne inna alaina lal huda wallahi shiriya akan mu take wato shiryarwa akan mu take Allah ya dora ma kansa haƙin shiryarwa shi yasa Allah ya ba mu mutun hankali wanda da shi ne zai gane daidai ya gane ba daidai ba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa marai fajircin su fa ya kimsa marai fajircin sa da kuma tsoron Allah sa sannan na biyu Allah ya aiko manzanni abinda hankali ba zai iya riska ba abinda hankali ba zai iya gane ba zai iya gane kensa ko rashin kensa ba sai Allah ya aiko da bayanin sa ta hanyar manzanni hankali ba zai iya gane sifofin Allah ba hankali ba zai iya gane da kansa ya gane shari'ar musulmi ya gane shari'ar Allah ba hankali ba zai iya gane abin da yake faruwa bayan mutuwa ba domin babu wanda yaje ya gano ballantana ya gaya masa to saboda abinda inda hankali ya tike ba zai iya samun shiriya ba da kansa a kashin kansa to sai Allah kuma ya aika manzanni domin su zamanto hujja ga mutane rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin nasi wa li alla yakuna ala Allah li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul manzanni masu bishara masu gargadi dan kar mutane su samu hujja akan Allah cewa Allah ai ma ja'ana min bashirin wala nadhir ce ai baka turo mana mai gargadi ba baka turo mana mai bishara ba to saboda haka Allah sai ya ce kamar yanda wannan kun ga fadan wannan ya nuna daga cikin ni'imomin da Allah ya yi akwai ni'imar shiriya cewa bai ban mu haka sasakai ba dan haka wannan kasancewar dan adam yana buƙatar manzanni kuma Allah ya bashi wannan ni'imar ta wato aiko manzanni kamar yanda yake yana buƙatar abin da zai ci ne kuma Allah ya hore masa a nan duniya Allah ya hore masa ruwa Allah ya hore masa abinci Allah ya hore masa dabbobi to sannan kuma Allah ya hore masa manzanni da suke masa bayanin gaskiya da shiriya saboda haka duk abin da mutum yake nema a nan duniyar Allah ya masa saboda haka wannan surar da ta yi bayanin ni'imomi ta yi bayanin ni'imomi na zahiri su ne waɗanda jiki yake buƙata don ya rayu da kuma ni'ima babba ta baɗini ita ce wanda ruhi yake buƙata domin ya samu tsira a wajen Allah jalla wa ala sannan Allah ya ce wa minha ja'ir daga cikin hanyoyin nan akwai ja'ira wato karkatatta domin shine ma'anar al-ja'ir daga al-jawr ne wato wadda ta baudi ana shi yasa wato idan alƙali bai adalci ba sai a ce masa jara fil hukmi yayi ja'irci ma'ana yayi zalunci wato ya kauce hanya to Allah ya ce daga cikin hanyoyi din akwai karkatatta wanda yake in ka bita za ta kai ka ga halaka ne ta baudi daga hanyar daidai to a cikin wannan kage ya nuna cewar dukkan hanyar da take ba madaidaiciya ba wanda Allah ya tabbatar a hannun manzanninsa karkatacciya ce wanda daga ciki har da hanyoyin wato al-mushriki saboda haka a cikin wannan akwai suka akan al-mushrikun cewa hanyar su karkatatta ce dan ba Allah ne ya bayyana ta ba wanda Allah ya bayyana ita ce hanyar da manzanni suka zo suka ce Allah ne ya kawo ta Allah ne ya bayyana ta su ku hanyar su ba Allah ne ya bayyana ta ba saboda haka ita ce karkatatta kenan na'am
wallahi أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
الله يقول هو الذي أنزل من السماء ماء الله شيني ونن وندي سوكر دروا دغ سما تو ا cikin wannan uslubin a larabci yanda zaka ga ka kawo mubtada ya zamanto ma'rifa khabar ma ya zamanto ma'rifa a larabci yana daga cikin abin da ake cewa uslubul qasr wato ta'rifil musnad wal musnad ilayhi wato Allah shine wannan ba wani ba wanda ya saukan muku da ruwa daga sama wato kun ce yayin da kuka bauta ma wani ba Allah ba kamar kuna cewa kenan shi ma yayi muku ni'ima to cikin ni'imar da yayi muku ya saukan muku da ruwa daga sama koko kuna da awar haka to ya san saboda sun san cewar wato a wato hakika guma kansu ba sune suke saukar da ruwa daga sama ba amma sai Allah ya musu mu'amala kamar waɗanda suke cewa ai guma kan mu suna saukar mana da ruwa daga sama sai aka faɗa a wannan ayar da uslubul qasr dan ai musu inkari to ai shine wanda yake saukar muku da ruwa daga sama ba guma kanku ba shine fa'idar qasr da yake cikin wannan ayar shi yasa aka kawo ta'rifil musnad wal musnad ilayhi domin an san wannan babu wanda yake in ba Allah ba to ruwan nan wanda Allah ya saukar da shi daga sama Allah ya ce lakum minhu sharabu a gare ku akwai abin sha a cikin sa daga gare shi kuke samun abin shi akwai abin sha a gare ku daga cikin ruwa wato da ruwa kuke sha an kira ruwa abin sha saboda tsotsan sa ake yi kana tsotsan sa a baki sai kawai ya tafi makogaro ba tare da tauna ba ko kana bukatar ka tauna ruwa sai kawai ya tafi makogaro shikenan ka sha shi a cikin ruwa babu irin wannan ruwa babu wanda yake babu abin da yake da dadi kamar sa babu wanda yake da taste kamar sa ba tsarci shi ba daci ba shi ba zaki ba yau idan da a ce ruwa duk wanda idan mutun ya nemi ruwa ya rasa ruwa wanda dai aka saba sha sai ruwan sukari zaka ji cewa kai wallahi yaushe zan samu ruwa ne saboda ruwan sukari ba zai gamsar ba shi dai wanda yake Allah ya sanya shi zaman to ruwa da jiki yake bukata shine wannan ruwan da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi daga sama wa minhu shajaru kuma daga cikin wannan ruwan kuke samu wato tsirrai ash-shajar anan ana nufin wato dukkan abin da yake da makengema kamar bishiya ba irin wanda yake mai bin kasa ba shine mai bin kasa shine kulukutu ko Na'am
suduma
da suka bewa sune to ba wannan ake nufi ba wanda yake da yangama da yake tashi wanda yake da kara wanda zai tashi duk abin da yake da ba zangarniya ba duk wanda yake da itace da zai miƙe kara wanda zai tsaya a kansa daga ruwan ne kuke samu fihi tusimun a cikin sa kuke kiwo domin wato a cikin sa kuna da abin sha sannan a cikin sa kuna da abin kiwon wajen da zaku kiwata dabbobinku kuna gani wato babu inda mutun yake ganin wannan sai a irin can cikin Sahara wato cikin Makka da Madina a can Hijaz sai kaga daga an yi ruwa guda daya ana ruwa jiya kana bin hanya yau sai kaga kore ya so mu fitowa sai kaga mota a korukura dauke da dabbobi ka san su an ci gaba ba a kiwo a kasa ana kora su a korukura a wonet ake zuba dabbobi ana zuwa ana neman inda kore yake sai a kai su su ci sannan sai a mayar da su cikin a korukura a mayar da su gida zago da wadata da Allah ya ba su shine ai wa antaral hufatan uratal alata yatatawaluna fil bunyan har kiwo ma yanzu da mota ake yi Allah ya ce yumbitu lakum bihi zar da wannan ruwan Allah yake fito muku da hatsi da shi daga an yi ruwa da shi ne zaku daga an yi ruwa da shi ne hatsi wato azzar duk abin da yake na kwaya kamar masara kamar maiwa kamar gero kamar alkama kamar shinkafa shi ne hatsi din dai mu hatsi muke cewa ko wazaitun da kuma zaitun azzaitun itace ne wanda yake mai albarka haka Allah madaukakin sarki ya kira shi shajaratin mubarakatin zaituna bishiya mai albarka ta zaitun wanda ake noman sa a kasar Sham yawanci a kasar Sham haka ake ce ma Baitul Maqdis ya ardat zaitun kasar zaitun kuma Allah ta'ala ya ce wattini wazaitun azzaitun din da yake nufi inda aka haifa Annabi Isa a Baitul Laham domin Baitul Laham a kusa da Qudus yake kasar zaitun ce zaitun yana da albarka yana da mai wanda ake tacewa kuma ana cin sa haka a ci shi da bredi kamar yanda ake cin tuwo da miya to ana miya da shi a ci da gurasa da wannan kwallon wato kwallon zaitun din man sa mai ne mai albarka don ba shi da cholesterol shi yasa ake cewa mutanen da suke yawan cin sa ciwon zuciya baya damun sa kamar mutanen Italy kudancin Italy da kudancin Spain da yake nan ma ana noman sa da yawa wannan khil kuma Allah ya fitar muku da wato dabinai nan an kawo shi a sifar jami saboda dabino iri-iri ne kamar yanda nake ga kowace ina yawan ambata muku cewar a kasuwar dabino ta Madina akwai dabino sunayen dabino ana nan an rubuta suna nan duk wanda Allah ya kai shi Madina Allah ya kai mu duk wanda Allah ya kai shi Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaje kasuwar dabino zai ga an rubuta sunayen su jinsi na dabino daban-daban da ake da shi a Madina guda 26 ne wannan dabinan Madina kenan ba magana dabinan shuwarin wala dabinan degel wala na mali dan mali da ake da shi to shi yasa aka ce annakhil balantara kuma yanzu gashi ma har irin su Mexico yanzu duk suna da dabino da su America duk suna da dabino to Allah ya ce ya fitar da dabinai daga a ciki da gare ku wal a'nab da inibai inibi ma muna ganin sa kaga ga kore ga baki ga ja inibi iri-iri ga mai dandano daban-daban shi ma wa min kulli thamara daga ma daga dukkan ƴaƴan itatuwa domin akwai wanda ba su sani ba ƴaƴan itatuwa daban-daban duk daga ruwa din nan yusqa bima'in wahidin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda muka gabata duk wannan tambihi ne akan girman kudurar Allah da gwaɓin ni'imar Allah dan haka ta'ala sai Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun a cikin wannan abinda aka ambata din nan a wannan aya wallahi lalle akwai aya wato alama da take nuni akan gira akan ikon Allah da kadaituwar Allah liqaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda suke masu wato a zurfin tunani a cikin ayyukan Allah sai su imani an kira su da mita an kira su da qaum mutane domin wanda ba sa tunani ba mutane bane dan haka koda mutane ne sai dai ya zamanto mutumin tumi amma ba mutum ba in dai baya amfani da kokolosa wajen tunanin da zai gano ayoyin Allah kuma wannan ya nuna cewar gano ayoyin Allah yana buƙatar takallufi tunda an ce tafakkur duk a larabci in ka ji kalma ta zo a wazanin tafa'ala shi kansa in aka ce tafa'ala an nuna kan cewa kana wani kokarin yin abin ne tafa'ala to saboda haka tafakkara yana kokarin yin tunani wato ya matsa ma kansa ya duba ya sake dubawa ni fa da na duba fa ban ga wata aya ba to sai ya koma ya sake dubawa har yanzu fa ban gani ba sai ya sake komawa ya sake dubawa har sai ya gano to abinda Allah yake wannan masu yin haka sune mutane kenan wanda ba sa haka ba mutane bane duk ko wanda baya amfani da kwakwalwarsa wanda babban amfani da kwakwalwa shine ya gano la ilaha illallah duk wanda baya wannan to ba mutum bane saboda haka zaka ga abinda ya gina ba abinda mutane suke ginawa bane to shine zaka ga ana samun duk irin waɗannan lalatar da karkatar duk abinda zai rusa abinda yake mutum abinda waɗanda ba mutane ba suke yi kenan duk amfani da hankalin su wajen jin dadi yanzu sai kaga sun yi kokari sun bata lokacin su sun yi amfani sun karo sun gano wata ala amma karshen ta menene amfanin ta dan a yada batsa kana cikin gida zaka ga batsa shine duk kokarin da suka yi yanzu wai duk kokarin da aka yi shine wannan to saboda ba mutane bane dan ba sa amfani da hankalin su domin su cimma abin da yake mafi girman amfanin da kwakwalwa za ta yi ta gano la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda yayi tunani shehu abdullah yace faman ta'ammala anna alhabata taqa'u fil ard duk wanda yayi tunani yaga kan cewa kwaya wato shine kwayar da ake shukawa tsuru kwayar da ake shukawa ana sanya ta a cikin kasa ne watasilu ilaiha nadawa sannan danshi ya kai ya zuwa gare ta tamfuzu fiha danshin nan ya keta cikin kwayar fayashqu alaha saman kwayar sai ya tsage wa yakhruju minhu saqu ash-shajar sannan wato kara na tsiran bishiya ya fito daga wannan kuna gani dai yanda take yi ko yanda zaka ga wani abu wanda ba ma karfi gare shi ba yanda zaka ga ya keta kwayar ta wake ko kuma kwayar hatsi ko kwayar masara yanda yake yi wa yanshaqu asfaluha kasan shi kuma sai ya tsage sai jijiya fa yakhruju minhu araquha sai jijiya kuma ta fito thumma yanmu sannan kaga ya so matashi yana ƙara tsawo wa yakhruju minhu al-awraq sai kuma kaga ganyaye sun fito wal azhar da furrai wal thimar da kuma ƴaƴan itatuwa wal hubub daga ƴaƴan itatuwa a samu kwaya mustamilan ala ajsamin mukhtalifatil ashkal shi kuma wannan kwayar yana da shakli daban-daban kowanne da irin sa kamar mangoro yanda za ka ga ya fito kowanne da irin sa da babba da curarre da mai hanci da mai lankwasa kowanne iri-iri wa tabai da kuma dabi'a daban-daban ma ittihadil mawad amma gashi madda daya ce kasar daya ce takin daya ne ruwan daya ne amma sai ga abu ya fito daban-daban alima anna dhalika laysa illa bi fi'li fa'ilin muhtar ya san cewa wannan aiki ne na wanda yake mai a cikin aikin nasa yana da zabi wato ba tilasta masa akai ba kasan wanda aka tilasta masa sai dai ya tafi ala na matsin wahid sai dai ya tafi wato sambel domin dole yayi haka to amma wanda yake zai zamanto wannan nau'i ne daban ya nuna yana da zabi akwai irada al-fa'ilul muhtar wato yana da irada munazzahin anil afdad kuma wanda yake an tsarkake shi daga kishiya wal andad da tsara domin inda ba shi inda yana da kishiya dole za a ce masa ga yadda zaka yi za a sa masa kaida akwai wanda yake sanya ma Allah kaida to alama cewa ba shi da kishiya kenan ba shi da kuma wanda yake daidai shi ba a sarki biyu a kasa sarki din a cikin halittar Allah ne kawai shi yasa abin da ya tsara shi zai tabbata ba tsarin wani wanda zai zo wala Allah فصل الآية بالتفكر لذلك يتي لألا قاري والآية دا التفكر سبودا ونن شين شو أبلا يمنى ونن بياني الله مدعوك كين سركي حسك زكاة مو يبين آمنا يكي مومي دا كي تكين آيو يي دا كي تكين ونن لتافي دا كمي كي تكين حلتر مو دا كما حلتر الله جباكي تايا الله يسنع القرآن يزمن تو حجة أغريمو كي يزمن تو حجة أكمو الله يأذر تامو دا كي تان القرآن سنن دا مي كي تكي أتكين ونن قري أو أتكين ونن كسا تامو الله يأي من شيد البركر القرآن الله يكاو وداتا دا يلوار أزكي أونن كسا تامو دا البركر القرآن abubuwa na mushkilolin alhazai da suke fuskanta Allah ya yassare mu alhazan mu yin aikin hajjin su akwai abubuwa da dama na cikas da yake zuwa akan sha'anin aikin hajji lalle ya kamata mu tashi da addu'a da kuma kan cewa lalle gwamnatin tarayya ta tashi wajen tabbatar da jin dadi da gata ga alhazai to muna roƙon Allah ya yassare mu alhazan mu su samu su yi aikin hajjin su lafiya su je su yi ibada su lafiya su dawo lafiya sannan akwai waɗanda ba su da lafiya cikin waɗanda suke zuwa wannan majalisi namu da kuma iyaye na waɗanda suke zuwa wannan majalisi namu daga ciki har da wato abin nan kamar mahaifiya ce ga ɗaya daga cikin waɗanda suke lizimta wannan majalisi namu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ya tayar da kafaɗun su Allah ya ba su sauƙi ya yaye musu a yau an samu 51,000 a cikin tara taimako da aka yi kuma insha Allah muna fata tsakanin GB muna fata zuwa GB insha Allah na alƙali na'am ya fito muna fata zuwa GB insha Allah in komai dai ya tafi daidai za a je a kai musu taimakon da aka tara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal المسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار ووفقنا في هذه الأيام لما فيه الخير والصلاة اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاة واكتب لنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين